أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم ويومنا 24 رمضان هجرة منذ سيرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم دق مكة زوا مدينة شكرا تدبو إرده أربعين دا بيو وان دي 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 دا ناوان إقوة سورة ياك شدة shidda ga watan biyar ko miladiya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi assalam shekara ta 2021 ajiya ba mu samu damar gabatar da karatu ba saboda uzuri da gitta na san da yan uwa sun yi ta jira amma lafiya lau sha'ani na rayuwa yau gashi Allah subhanahu wataala ya ba mu iko kenan a shekaran jiya mun tsaya akan aya ta 179 zuwa aya ta 180 a cikin suratu wato al-araf a shafi na 174 a yau zamu tashi akan wannan aya da izinin Allah subhanahu wa ta'ala muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da zamu gabatar kuma muna fatan Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karku muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makoman mu da mu da ku gaba daya alaramma Allah ya ce walillahi al-asma'ul husna
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذر الذين يلحدون في أسمائه sayujzauna bima kanu yakfurun
alaramma sai ka saki maimaita ga gaba ɗaya dinta saki maimaita karatu
walillahi alasmaul husna fad'uhu biha wadharil ladina yulhiduna fi asma'i sayujzauna bima kanu yakfurun
dibari sayujzauna ila kanu a dibi dai ba ga wani wurin kenan akali ka karanta sai yuji zauna ba kanu ya'malu Allah subhanahu wa ta'ala ce to walillahi al-asma'ul husna wato ga Allah ne sunaye mafi kyawu suke muka ce al-husna mu'annath ne na al-ahsan kama al-fudla jam'u wato mu'annath ne na afdal an gane ko to sai malamai suka ce shine sunaye mafi kyau wato su sunayen Allah mafi kyau ne na fatan an fahimce ni mafi kyau ba wai masu kyau ba dan wasu na cewa Allah yana da sunaye kyawawa a'a mafi kyawu ne su sunayen Allah subhanahu wataala an gane ko to duk da yake wadansu malaman tafsiri sun ce wato walillahi al-asmaul husna al-husna nan matsayin masdar shike ma'ana kenan ana nufin kyau kamar yadda ake cewa ruj'a inna ila rabbika ruj'a ana nufin komowa ko al-buqya ana nufin al-baqa wannan magana tana da rauni al-muhimmu dai walillahi al-asma'ul husna Allah ne yake da sunaye mafi kyau shi kadai domin nan gabatar da suna Allah shi yasa aka samu wannan yace walillahi al-asma'ul husna bai ce al-asma'ul husna lillahi ba sai yace lillahi ga Allah ne kadai al-asma'u sunaye al-husna mafi kyau amma mutane suna da sunaye zaka samu dai akwai sunaye masu kyau amma dai shi Allah shi da mafi kyau sai Allah subhanahu wa ta'ala ce to fad'uhu biha ku roki Allah da waɗannan sunayen kaga wannan ya nuna ana tawassuli da sunayen Allah subhanahu wa ta'ala wato a abin nan a roki Allah don saboda bin wata bukata mun gabatar da bayani a gurguje akan wannan sai dai malamai suke cewa ana iya sanya munasaba tsakanin suna da suna misali ka ce ya ghafur allahumma ighfirli ya rahman allahumma arhamni ya rahim allahumma arhamni ya tawwab allahumma tub alai wannan shine abinda aka fi so amma dan ka kira suna Allah kuma ka dauke wata bukata ka fada wadda ba ita ba ba a cewa ka yi kuskure domin mi domin suna Allah suna Allah ne lafzul jalala kana iya roƙo komai da shi rabbi suna Allah ne kana iya roƙon komai da shi to yanzu in ka ce ya razzaqu misali ya kai Allah mai bada arziki irhamni Allah kai min rahama nan za a yi cewa akwai wato ka dauki lafazin da bai mutabaka ba amma ba shi ke nuna cewa wannan abin an haranta shi kai tsaye ba ina fata an fahimce ni domin mi domin kiran da kai sunan zai koma zuwa ga Allah Allah subhanahu wataala to shi Allah nan shi adda duka wadannan sunaye qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna amma neman munasaba wannan wani abu ne wanda an fi son shi ba shi ke nuna an kira wani suna ba aka roki Allah Allah ba zai karba da wannan ba ina fata an fahimce ni wannan shi ne abin da bayyana gare mu cikin wannan mas'ala wallahu ta'ala a'lam an gane ko wazarul ladina yulhiduna fi asma'ihi wazarul ladina ku bar wadanda yulhiduna suke karkacewa ko kuma yalhaduna fi asma'ihi imam hamza ya karanta wazarul ladina yalhaduna fi asma'ihi an gane ko sannan ma a cikin wato suratu fussilat haka ya karanta innal ladina yalhaduna fi ayatina la yakhfauna alaina amma a cikin wato suratul nahl sai aka ce abin nan lisanul ladhi yulhiduna ilayhi ko yalhaduna alayhi to nan ba imamu hamza dai ya karanta ba shi yasa wani kawo wannan da imamu hamza da imamu al-kisa'i da imamu khalaf shi yasa karka sa tsammanin dan wani ya karanta da wata shiga duk cikin qur'ani kullun shi kadai yake karantawa da ita ko ko kullun ya karanta da ita a irin wannan saboda ilmul qira'at ilmi ne mai zaman kansa to almuhimu dai yulhiduna kenan sai zaman to fi'ili ne ruba'i mai harfi guda uku alhada yulhidu ilhadan shine karkacewa sannan kuma lahada yalhadu lahdan thulathini kenan duka wannan da larabci da ruba'i da thulathi duka suna iya dukan ma'ana guda wato dai ne daga cikin sigogi wani lokaci ma'anar su tana iya bambantawa kaga in mun ce zahaba ya tafi azhaba ya tafi yadda shi an gane ko waqalu alhamdulillahi alladhi azhaba anna alhazan kaga azhaba Allah ya tafi da bakin ciki amma an ce zahaba shikenan abu ya tafi inda fata an fahimce ni to amma nan da alhada da kuma lahada duka ma'anar su daya babu wani bambanci a cikin larabci ma'ana kenan wato su abin nan sai zaman to kar asalin shi karkata ne shi yasa aka samu al-lahad qabari in za a yi sai a ce ai mutun lahad wanda za a karkatar da shi wazarul ladina yulhiduna fi asma'ihi kubar wadanda suke karkacewa daga sunayen Allah karkata daga cikin sunayen Allah tana da sifofi daban-daban akwai wato al-mushabbiha wadanda suke kamanta Allah da halittunsa kaga wannan wato sun yi bandali sun karkatar da sunayen Allah zuwa ga halittunsa akwai al-mu'attila wadanda suke kore dukkan sunaye na Allah su ce ayan ce Allah sami'un Allah ba ji yake yi ba kawai dai sami'un dai an dai ce dai sami'un na wannan ilhadina akwai kuma wato wadanda suke ilhadi a cikin sunayen Allah daban-daban akwai wadanda suke tawili wadansu tawilin su ba zai kai su ga kafirci ba wadansu kuma sun yi akan dagangan suka juyar da sunayen Allah suka yi ilhadi zai kai su ga kafirci kenan sai zama to shi ilhadin nan mushtarak ne yana da alaka da wato nau'in ilhadin da mutun yayi akwai ilhadin da ke fitar da mutun daga cikin musulunci akwai ilhadin da bai fitar da mutun daga cikin musulunci wallahu ta'ala a'lam to wazarul ladina yulhiduna fi asma'ihi allati abar wadanda suke karkacewa daga cikin sunayensa malamai suke cewa zar shine abar su to amma shin wannan shi yake nuna a daina da'awa a daina wa'azi tunda Allah ya ce abar su ina fata an fahimce ni a galibi ma wagga siga wato fi'ilul amri yana daukan ma'anoni mun fada sun kai guda 30 wata rana mun taba bayanin su a cikin tafsirin da ya gabata amma shi zarkin nan galibi ma in ya zo zaka iske duk da yake fi'ili amri na to shi yana zakkuwa da ma'ana ce ta tahdidi galibi cikin alqur'ani da kaga zarkin nan dama mun ce shi bai zo ba cikin larabci bai da bai wuce siga guda biyu gare shi yana da fi'ili mudari'i yana da fi'ili amri faqat amma sauran ismul fa'il ismul maf'ul kaza 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 fil asli babu su a lugha to amma mu aje wannan shin galibi in ya zo shi da wagga siga shi zai zo ne galibi da ma'anar tahdidi to inda zaka qur'ani ya zo da shi zaka iske akwai narko akwai tsoratarwa akwai karcewa amma bari mu bada misali Allah subhanahu wataala ne yace wazarul ladina yulhiduna fi asma'ihi ku bar wadanda suke karkacewa a cikin sunayensa kaga da yana nufin aqali su kada ayi wa'azi kada ayi da'awa bai ce ba sayuji zauna ma kanu ya'maluna ba haka ya faɗa a cikin suratul mudaththir yace zarni wa man khalaqtu wahida barni wa zarni wal mukaththibina ulil ni'mati wa mahirhum qalila da kaji zar to yana dauke da mi yana dauke da narku da azaba zarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yulhihim al-amal fa sawfa ya'lamun to wannan magana ce kan wannan kalima sayuji zauna ma kanu ya'malun da sadduza a satanta musu da abin da sun kasance suna aikatawa. Wannan aya ƴan uwa tana buƙatar bincike ba guda ba, ba biyu ba, ba uku ba, ba hudu ba, a jami'o'i ba masu iyaka ba, don fiye da bincike 100 ko 200 ko 500 ko duba ba za su ishi wannan ayar ba. Amma abin da nake so, saboda ayar tana da muhimmanci game da bayani, za mu taɓo mas'aloli masu alaƙa da ita gurgurdan abin da lokaci zai ba mu. Mas'ala ta farko shine cewa akwai hadisi ya zo cikin sahihul Bukhari da sahihul Muslim, Imam abinnan Ibn Majah ma ya kawo shi, an gane ko da Imam Nasa'i, manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa inna lillahi 99 asman, Allah yana da sunaye 99, mi'atan illa wahida, suna 100 ne ba guda, an gane ko, kinan kamar fassara 99 asman, sai ce man ahsaha dakhala aljanna, duk wanda ya ahsaha ya kiyaye su dakhala aljanna zai shiga aljanna. Akwai riwaya ta Imam Muslim ta Abu Huraira wanda yake cewa lillahi 99 asman man hafizaha dakhala aljanna, man hafizaha wanda ya kiyaye su, kinan lafuzin guda biyu duka sun zo, sai yace wa inna Allaha witrun, a wannan riwaya ta Muslim Allah witri ne, kinan abin da ake cewa witri abin da yake dai ko uku, wato wa inna Allaha witrun yuhibbul witra, Allah witri ne, da sun witri yanci witri shine abin da yake daya ko uku ko abin da ya kama da haka, an gane ko. To anan abin da ya kamata ko mu ce mara ko da Hausa, abin da ya kamata mu fahimta a cikin wannan hadisi ba shike nuna sunayen Allah da anka ce 99 ba, su kadai ne su Allah yake da su nan, wato ad-dirasa al-adadiyya kenan, sunaye nan da ya faɗi 99 ya faɗi waɗansu ne daga cikin sunayen Allah, amma sunayen Allah sun fi haka yawa, shi yasa na kawo wannan mas'ala. Mas'ala ta biyu, man hafizaha da man ahsaha, wanda ya haddace su ba ana nufin kawai ka haddace ba, Allahu ar-Rahmanu al-Maliku al-Quddus as-Salamu al-Mu'minu al-Muhaiminu al-Azizu al-Jabbaru al-Mutakabbiru al-Khaliqu al-Bari wal-Musawwir, shikenan kawai sai ka shiga aljanna, a'a hifdhuha kamar yadda malamai suka faɗa ka diba cikin wato abinda malamai suka yi bayani, hafizaha yana nufin ka haddace su, kuma hafizaha yana nufin ka iya karanta su da kyau, hafizaha yana nufin ka san ma'anonin su, hafizaha yana nufin ka yi aiki da su, ya an ce ar-razzaqu Allah shi ne mai arziki, kakka tai wajen buka kace ya baka arziki, to nan ne kai aiki da sunan Allah ar-razzaqu, kai yadda da Allah shi yake bada arziki ta hanyar kasuwanci ko ta hanyar halaliya, to shi ne abin da ake nufi, kina akwai abubuwan da suke bukata, wannan ɗaya daga ciki. Mas'ala ta biyu kuma, sai mu gane cewa sunayen Allah, akwai wasu hadisi da ake kawowa wanda za a kawo sunayen Allah guda 100 ba ɗaya, din da anka ce inna Allah, in Allah yana da sunaye 100 ba ɗaya, wannan riwaya Imam Tirmidhi ya kawo ta, an gane ko, akwai riwaya ta Abu Qatada, an gane abin riwaya ta Qatada, an gane ko, wanda an karwaito ta daga wato Abu Huraira, daga Abu Rafi, Abu Rafi shi ko ya karwaito ta daga Abu Huraira, an gane ko, wannan riwaya an kawo ta ba tare da an kawo sunayen Allah 100 ba ɗaya ba, amma akwai wata riwaya da aka kawo ta wato Safwan bin Salih, sai aka kawo an gane ko sunayen Allah guda 100 ba dai, to Imam Tirmidhi kansa da ya kawo wannan hadisi sai yace hadha hadithun gharibun, wannan hadisi ne garibi bako, yace haddathana bihi ghairu wahid, ba ma dai daga cikin mutane bai ba mu labari da wannan hadisi, an gane ko, an Safwan ibn Salih, daga Safwan ibn Salih, wala na'rifuhu illa min hadith Safwan ibn Salih, ba mu san shi ba sai ta anya hadithin Safwan ibn Salih, wa huwa thiqatun, amma duk da haka yace shi thiqa ne inda ahlul hadith, wajen mutanen hadisi, to kaga an ka samu thiqa ya zo da abin da ya saba ba thiqat suka zo da shi, to wannan ana iya daukar sa matsayin wato abin nan mahfuz, an gane ko, tunda ya zo ne da shi thiqa ne, in kuma ya zo ne da thiqa man huwa awsaqu minhu za a kira shi munkar, domin in ya saba ma waɗanda sun fi shi thiqa munkar za a kira shi, in kuma shi kan shi thiqa ne amma sauran thiqan ba su zo da su ba ana kiran shi wato mahfuz, sai da suka ce to wala na harifu, ba mu san shi ba, wa qad ruwiya, an gane ko, ko wa qad ruwiya hadha alhadith min ghairi wajhin an abi huraira, har yanzu dai abu Imam Tirmidhi yace an ruwaito wannan hadisi ba da wata fuska wadda ba ta wannan Safwan ba, an gane ku ba ta wannan fuska ba, daga Abu Huraira anin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi sallam, anin nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam, daga manzo tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, wala na'lamu fi kabiri shay'in min ar-riwayati, ba mu sani ba a cikin kaga wala na'lamu, irin magana ta masu ilimi ba mu sani ba, kenan ba mu kai ga sani ba, tana yiwa a samu, yace duk iya bincike na a matsayina na mutumin da ya rubuta littafi ko kuma bincike cikin hadisi, ni iya bincike na ban sani ba fi kabiri shay'in min riwayat dukka mafi yawancin riwayoyi an gane ko lahu isnadun sahih ban taba ganin shi ba da isnadi wanda yake ingantacce zikr al-asma'i kinan wala na'lamu zikr al-asma'i ba mu ga wato ambaton sunaye ba kinan fi kabiri shay'in min riwayat lahu isnadun sahih wannan wato i'tirad ne wala na'lamu zikr al-asma'i illa fi hadha al-hadith sai cikin wannan hadisi وقد وتروى آدم بن أبي إياس شيكو آدم بن أبي إياس يا رواية هذا الحديث بإسناد غير هذا دواني سنة دي واندبا واننبا أن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دقى أبي هريرة وذكر فيه الأسماء يا أمبج سوناي وليس له إسناد صحيح بيد سونا واتو سنة دي إنغنتتشي تو كاغا yanzu wani zai dauko wannan nan sunayen zaku ga an dauko su ana ta cewa sunayen Allah na ana karawa da waɗanda ba su inganta ba shi yasa sai ka dauki sunan da ba sunan Allah ba ka sa ma danka Abdul Kaza Abdul Kaza Abdul Kaza na kawo wannan ne saboda ƴan uwa su yi hattar wannan riwayat malaman hadisi kaga Imam Tirmidhi ba da kawo hadisin ya ce shi bai inganta ba malaman hadisi da suka zo bayan sa sun ce abin bai inganta ba waɗannan sardukin da an kai na cewa sunayen Allah aka jero su shi yasa da yawa daga cikin malamai suka ce wannan sunayen da aka kawo bayan wannan sunan sa al-mudraj mudraj cikin hadisi daga ad-durja ne adraja shi shine abinda aka wato bijiro da shi ko aka karo shi wanda baya ciki ad-durja shine wato abinda aka kara wanda ganin aka samu daraja kamar abinda ke yin sama an gane ko shine kuma al-mudraj kuma yana daga cikin hadisi da'if إمام البيقوني يكي تشوا والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ روات اتصلت والمدرجات أبن دا أكي كرا مدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ روات اتصلت واند لفظ ما سو رواية سوكا سوكا هدود حديثي سوكا واند تيني دا تشيان أبن دا ما نبسوك فدا أكوي وطما زيادة دا أكي تشوا ألا إنا دا سونا تريبا دا كلهن في القرآن دكا سونا تيان القرآن شيخ ناصر الدين الألباني يتي واند زيادة منكراتي بابتا dan ba wai sunaye Allah 100% bane sun ka zo a cikin alqur'ani balle kace dole sai ka je ka cire su ka ganin su sunaye Allah ba su kai 100% wanda sun ka zo a cikin alqur'ani ina fata an fahimce ni to dan haka dai wannan na kawo ne saboda mas'aloli ne masu buƙatar bincike mai yawa a wannan lokaci mas'ala ta gaba akan sunayen Allah subhanahu wataala sai hadisi na Abdullah bin Mas'ud wanda yana cikin musnad Imam Ahmad sannan Imam Abu Ya'la ya kawo shi da Imam Tabrani fil Mu'jam al-Kabir da Imam al-Hakim an gane ko wannan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya fada wani mutum ne yake addu'a an gane ko yake cewa Allahumma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa duk wanda ya roki Allah da wadannan kalmomi idan yana cikin wani bakin ciki to Allah zai dauke mishi wannan bakin ciki اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إذن تكين جماعة نذا كي كان الإمامي اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك هزوا قرشي دنك ونجا أنتي إني لنكم وشمولولي أنتي إنا هتشتوتك حديثي إني نا عين جماعة من يوى نذا أتي إنا أكل كل ما سوء أبنا wanda ba su fice abubuwa ba wannan hadisi ne wanda yake yana da turuq da dama kuma ya inganta an gane ko abinda mu dai muke son mu ce Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin abinda Sifatul Ahadith Sahiha ya yawaita bayani kan wannan hadisi kwarai mai so sai ya koma cikin shi mu dai mawdhi'ul istishhar anan da yace samaita bihi nafsak Allah na roke ka da sunan da ka samu kanka aw allamtahu ahadan min khalqi ko ka sanar da wani daga cikin halittunka an gane ko aw anzaltahu fi kitabik ko kuka saukar da shi cikin ɗaya daga cikin littafanka sai ce a wista asarta bihi fi ilmi al-ghaibi indak ko kuka kebantu da sanin wannan sura Allah kai kadai ka san shi to anan kaga ashe akwai sura yanda Allah dai kebanta da su ba 99 din nan ba wadanda ma da ake zancan sun zo cikin hadisi wanda yake da'ifi duk da yake malamai sun fitar da wadansu daga cikin su kadiba cikin al-qawaidul musla na al-sheikh ibn uthaymeen ya kawo sunayi guda wato 101 wadanda kowanne daga cikin su ko cikin al-qur'ani ko cikin hadisi ingantacce da fata an fahimce wannan kenan kaga sunayen Allah akwai wadanda ma ba mu san su ba Allah ke banta da sanin su akwai wadanda ma manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya faɗi cewa sai ranar da za kiyama ta tsayo Allah zai sanar da shi ya yabi Allah da wadannan hadisi ne ingantacce hadisi na shafa'a mai so ko ga cikin sahihi muslim daga hadisin to wannan na ɗaya daga cikin abin nan ɗaya daga cikin mas'aloli kenan mas'ala ta gaba an gane ko shine cewa akwai sunan Allah da ake ce ismullahil azam
to da yace as'aluka allahumma bi kulli ismin huwa lak duk mutumin da yayi roko daga addu'a ismul a'zam shi a cikin ta domin yace bi kulli ismin huwa lak da sunan da Allah duk yake naka ne to kenan kuma ismul a'zam ya shiga ciki kenan in kai tawassuli da wannan malamai suna ganin za a karban maka addu'arka ina fata an fahimce ni malamai suke cewa sannan ismullahi al-a'zam an yi sabani kan tantance shi maganganu daban-daban wanda malamai sun yi magana akan shi shi ma abu ne wanda yake yana da kyau mu dan tabo mas'aloli domin yin bayanin wannan saboda mas'ala ce mun kawo kan asma'ullahi al-husna shine akwai hadisi na Anas bin Malik wanda wato wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya shude da wani mutum ana kiransa Abi Ayyash an gane ko yana sallah sai yana cewa Allahumma inni as'aluka anna lakal hamd la ilaha illa ant ya hannan ya mannan ya badi as samawati wal ard ya dhal jalali wal ikram wannan addu'a yake yi ba za mu samu damar da za mu sai mun fassara waɗannan kalmomin ba sai manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace sa'alta Allah bismihi al-a'zam ka roki Allah bismihi al-a'zam da sunan shi al-a'zam alladhi idha du'iya bihi aja wanda idan anka roki Allah zai karba wa idza su'ila bihi a'ta idan aka tambaye Allah zai bayar an gane ko wannan wato hadisi Imam Ahmad ya kawo shi lafazi ne na Imam Ahmad da muka yi amfani da shi da sauran wadansu kuma malaman hadisi su ruwaito shi wanda riwaya to wannan sai suka ce to wadannan cikin su to ina ne ismullahi al-azam a cikin su duka gaba ɗaya za a hada a ce akwai ismullahi al-azam wadansu daga cikin malamai suka tafi cewa akwai hadisi na Buraida shi kuma wato sahabi ne da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ji mutum yana addu'a yana cewa Allahumma inni as'aluka anni ashhadu a wata riwaya akwai ba'un bi anni an gane ko manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ji mutum yana cewa Allahumma inni as'aluka anni ashhadu annaka anta Allah la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace laqad sa'alta Allah bil ismil a'zam ka roki Allah da suna mafi girma ko kuma bismil a'zam da suna wanda yake wato abinda mafi girma alladhi idha wato su'ila bihi a'ta idan an roki Allah da wannan zai karba wa idza du'iya bihi ajab idan kuma aka kirayi wannan Allah zai karba ki dan ma'ana zai amsa maka wannan hadisi ne wato hadisi ne ingantacce tabbatacce bai da wata matsala bai da wata kura malamai sun ingantar da shi to kaga wannan kuma sai suka ce to nan ya kamata a samu ismullahi al-azam akwai kuma hadisi ne wanda yana cikin sunan ibnu maja an gane ko wanda kuma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ismullahi al-azam idza du'iya bihi ajaba fi suwarin salas yana daga cikin surori guda uku al-baqara wa ali imran wa taha an gane ko wato abin nan waɗannan surori guda uku shi yasa wani waɗansu daga cikin salaf suka tafi cewa to tunda waɗannan surori guda uku aka ce za a iya bincike kansa ma'ana kenan tunda Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum cikin suratul baqara sannan kuma alif lam mim Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum da kuma cikin suratul taha wa alatil wujuhu lil hayyil qayyum waɗansu suka ce shine sunan Allah al-azam waɗansu kuma suka ce a sunan Allah al-azam shine Allah dan babu sunan da mafi girma daga cikin sunayen Allah irin Allah waɗansu kuma daga cikin malamai suka ce a an boye shi an bari dai dan adam ya yi ta lalaben shi ko ya gani ko da ya same shi sai ya hada sunayen Allah masu yawa dan saboda ya cimma wannan sunan Allah subhanahu wa ta'ala almuhimu dai akwai sabani wanda ya wajen istinbatin sam yasa aka boye shi sai dai malamai su yi kirdado to wannan na kawo shi ne saboda nasoshin da suke kawowa duk da yake waɗansu suna cewa ai daga wani salaf ne aka ruwaito amma malamai suke cewa a'a wannan hadisi ne na Abu Umama yana cikin sunan Abi Dauda cikin shi ne manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya tabbatar da cewa sunan ismullahi al-azam yana cikin suratul taha to kaga cikin suratul taha akwai Allah cikin suratul baqara akwai Allah cikin suratul ali imran akwai Allah kuma akwai al-hayyul qayyum al-hayyul qayyum al-hayyul qayyum shi yasa waɗansu malamai suke ga a'a a tattara waɗannan sunayen gaba ɗaya su ne nan za a samu ismullahi al-azam waɗansu kuma suka ce a'a ismullahi al-azam ba suna guda bane ma'ana al-ismu wani lokaci na zakkuwa suna daya al-ismu wani lokaci na zamantuwa jinsi kenan nan al tana iya zamantuwa kamar yadda ake cewa al-insan wani lokaci ana nufin mutum daya al-insan wani lokaci ana nufin mutane masu yawa domin da Allah ya ce wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr kaga innal insana jinsin dan adam ake nufi ina fata an fahimci kenan nan masu yawa ake nufi kenan ismullahil azam sai zamanto akwai sunayen Allah ake nufi masu girma sai zamanto to sunayen Allah masu wanda suka fi girma daga cikin waɗansu sunaye to anan kuma akwai ta mas'ala har yanzu cikin wannan wurin shine shin cikin suna Allah ana cewa wannan yafi wannan wannan yafi wannan ko ku kaka tunda sunayen Allah ne sai malamai suka ce babu matsala in an samu nafsi ingantacce kaman nan da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna akwai wani suna daga cikin sunayen Allah wanda yafi ko wadansu sunayen Allah sun fi wadansu to wannan babu matsala shi yasa at-taura maganar Allah ce injila maganar Allah ce zabura maganar Allah ce sauran littattafai maganganun Allah ne amma al-Qur'ani shi ne mafi kyau daga cikin maganar Allah kuma Allah ne faɗi wannan Allahu nazzala ahsanal hadisi kitaban mutashabiha ba za a ce sunan Allah wani yafi wani ba sai an samu dalili al-Qur'ani qul huwallahu da fatiha qul huwallahu fatiha ta fi kuwuce sura daraja da kima cikin al-Qur'ani sannan kuma qul huwallahu tana daga cikin surorin da mafi kima cikin al-Qur'ani babu matsala wannan wata falala ce Allah ya ba su abba sai an samu nassi aka cewa nassi kaza yafi kaza ko abu kaza yafi kaza in dai da hankalinka ne zaka aiki to ba aidda da wannan ba na fata an fahimce ni dan haka ƴan uwa musulmi karkashin sunayen Allah nan akwai dubban masaloli masu yawa waɗanda ba za mu iya taskance su gaba ɗaya ba zan dan yi kokari ne dan ba mu abin da hali ya fasowa to yanzu sai mu shiga cikin ka'idodi ka'idodin sunayen Allah na farko ka karanta littafin al-qawa'idul musla Sheikh Ibn Usaymin ya faɗi ka'idodi daban-daban cikin sunayen Allah amma akwai ka'idodi guda uku can ya kawo kusan sun kai guda 11 da abin da ya kama da haka ko 13 ne in ban manta ba akwai ka'ida guda uku waɗanda su al-Qur'ani ya tabbatar da su kuma kan sifofin Allah akan su ake tafiya shine laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'ul basir laysa kamithlihi shay ba abin da yake kama da Allah shi yasa sifofin Allah dan kaji an ce ma wani mutun yanzu misali sunan Allah al-aziz mabuwayi kuma ana a cikin alqur'ani an kira sarki al-aziz falamma dakhalu alayhi qalu ya ayyuha al-aziz massana wa ahlana ad-dur to kaka sa tsammani a'a da izzar wancin sarki da izzar Allah dai ne a'a laysa kamithlihi shay Allah babu abin da ke kama da shi wa huwa as-sami'ul basir Allah shine mai ji kuma mai gani zaka tabbatar ma Allah ji irin yadda ya dace da shi amma kuma kakka sifanta Allah da halittunsa kuma abu da uku kaka ce zaka yi kokarin ka san ya Allah yake ji ko ya Allah yake gadi shi wannan ka'idodi guda uku in ka tabbatar da su akan sunayen Allah to kai sa'a ina fata an fahimce ni wannan abu ne wanda yake ya kamata dalibin ilimi yayi kokari ya san da shi ka'ida ta gaba shine kasancewa su sunayen Allah tauqifiyya ne ba a kirga mai sunan Allah kawai ka zama ka diba don kana jin larabci ka sama Allah suna a'a shi Allah ba a sanya masa suna sai dai sunan da yazo cikin alqur'ani ko kuma sunan da zo cikin hadisi ingantacce daga manzo sallallahu alaihi wa sallam amma min babul ikhbar ana bada labari abinda babul ikhbar ne shi yasa babul ikhbar wasi' ina fata an fahimce ni kada ka ji mutun ya bada labari da wata sifa wanda ba ta zo cikin hadisi ba ko wani abu a wannan labari yake ba su a matsayin fi'ili take kamar matsayin aiki take ba ya ce sunan Allah ba ne ina fata an fahimce ni dan kakka zo ka ce a'a min babul ikhbar zaka ji wani ya ce ya bada labarin wani abu kamar na Allah subhanahu wata'ala sai ka sa tsammanin kamar wannan kuskure ne a'a bai ce sifar Allah bace in bai ce sunan Allah bane sifar Allah ce to magana ta rike ta kare abu na gaba wanda ya kamata mu gani ina fata an fahimce ni babi na sunayen Allah da babi na sifofin Allah fadi gare shi domin babi na sunayen Allah an gane ko ana ganin ya fi fa'i da sunan da babi da sifofin Allah domin yanzu in an kace as-sami'u sifa ce ta jita Allah kuma as-sami'u kuma suna ne na Allah na fata an fahimce ni kenan kaga duka shi as-sami'u yana matsayin abubuwa guda biyu sannan kuma daga cikin ka'idodin da kaso ƴan uwa su fahimta kan sunayen Allah shine cewa akwai abin da ake kira al-ifrad wal muqarana akwai lokacin da sunan Allah zai zo guda akwai lokacin da zai zo biyu to in sun ka hadu biyu to ma'anar da zasu basuwa shine al-muqarana laysa kamithlihi shay wa huwa as-sami'u as-sami'u yana bada sunan Allah shine mai ji al-basiru yana bada Allah shine mai gani to in ka hada as-sami'u da al-basiru sai su baka kuma wata ma'ana ta daban shine mai ji ne mai gani ya hado da sifofi guda biyu a lokaci guda to in uku ne kuma haka zasu tafi in hudu suka zo haka zasu tafi har ka hada suna kari zaka fitar da sifofi daban abu na gaba shine ka'idodin mu'amala da su ta fuskar ma'ana sunayen Allah suna da idan kana son ka zo su ga sunan Allah guda to zaka yi aiki da ka'ida guda uku duk su shiga ciki shine akwai abin da ake kira dilalatu wato al-mutabaqa in nace dilalatul mutabaqa misali in nace alhayyu shine yana nufin Allah mai rayuwa ko rayayye alqayyum sayayyi to kaga wannan fassara ce ta almutabaqa alqayyum sayayyi shi nufi alhayyu rayayye to amma in nazo zuwa ga dilalatul istilzam dilalatu alistilzam tunda mun ce Allah yana da rai ina fatan an fahimci ne Allah rayayye ne kuma Allah tsaye shiki ina fatan an fahimci ne to wannan shi zai jawo masa waɗansu sifofi daban-daban waɗanda dukkan su tare da rayuwa za su zo domin da Allah yana mutuwa da bai dace zaman to arzazzaku ba to cikin wato dilalatul istizabu zamu gane cewa arzazzaku saboda shi na da rai ne yake iya ni yake iya bada arziki saboda shi na da rai ya zama to za a iya dogara gare shi domin da ya mutu da ba za a iya dogara gare shi ba to duk sifofin Allah saura sai shiga ciki sai kuma dilalatul tadammun shine abin da ya kumsa domin Allah an ce Allah arzazzaku misali shine mai bada arziki to wannan bada arzikin nan ya tadamman ya kumshi cewa Allah subhanahu wataala shine ya halicci arzikin kuma ya halicci hanyoyin arzikin shi yasa sunayen Allah duka gaba ɗaya in kai aiki da wagar dilala guda uku za su iya shiga cikin gaba ɗaya yana da kyau ɗaliban ilimi su fahimci irin waɗannan ka'idodin ba ma cikin asma'ullahi al-husna ba dilala in ka fahimce ta ko a cikin ilimin tafsiri ko hadisi za ta baka ma'anoni dubbai masu yawa ka diba cikin suratul abin nan suratul ghafir al-sheikh nasir al-sa'di abdurrahman al-nasir al-sa'di ya kawo wato farko wannan sura ya kawo waɗannan ka'idodin guda uku na dilala ta yace kuma wanda dubbai fahimce su ba zai iya samun matsala a cikin ilimin sa domin ilimin sa zai zama to ilimi ne karami amma in ka fahimce waɗannan dilala guda uku da za a baka maudu'i 100 da zaka iya hada su kai tsaye 10 kullun ka hada maudu'i guda 10 wallahu ta'ala a'lam abu na gaba game da sunayen Allah dan abubuwa ne waɗanda suke dole sai mun tsaya akan su shine cewa almutaalliqat in anka ce Allah suna Allah anka ce Sami' mun ka ce Allah yana ji to abinda zamu gane cewa mi Allah yake ji Allah yana jin komai in mun ka ce Allah Qadir yana da iko ba irin ikon ka bane Allah yana da iko akan komai inna Allah ala kulli shay'in qadir shahid Allah yana halarce komai shaida ne Allah yana shaida akan komai kenan nan abin da kamata fahimta shi yasa Sheikh Muhammad Tahir Ibn Ashur a cikin at-tahrir wa at-tanwir yace su asma'ullahi muta'alliqatuha la tu'addu wa la tuhsa la ya'lamu hasraha illa Allah yake cewa kamar idan wai in an ce maka Allah yana ji da zaka tsaya ka fara zana abinda Allah yake ji sai rayuwarka ta kare nan wannan gurin baka cin ma iyaka abinda Allah yake ji ba da zaka tsaya ga abinda Allah yake gani sai rayuwarka ta kare cikin binciken ka na ilimi baka iya sani iya abinda Allah subhanahu wataala yake gani ba kiran kowane suna na Allah yana da muta'alliqatukin da babu wanda san iyaka sosai shi Allah subhanahu wataala wala yuhituna bi shay'in min ilmihi illa bima sha shi yasa muta'alliqat in an zo zaka iskimi zaka iski an kawo inna Allah bi kulli shay'in alim wa law sa'ati wallahu sami'un sai ka ji malaman tafsiri sun ce sami'un li aqwalikum alimun bi nawayakum nan misali ne aka basuwa ba wai niyoyin ku dai Allah yake sani ba kuma maganganun ku dai Allah subhanahu wataala yake ji ba an bada misali ne ko saboda kissan mutumin da anka kawo ko abin da yake faruwa sai a bada misali da shi amma ba wai dan an ce shi kadai ne abin da ake nufi ba mas'alar tana da hatsari abu na gaba sai almunasaba almunasaba wanda muke kawowa shine cewa munasaba shine zaka ga alqur'ani wani lokaci galibi zai kawo sunayen Allah subhanahu wataala karshen aya kuma su dace da wani hukunci duk inda kaga qur'ani ya ce wallahu sami'un alim in kaddiba yana da alaka ne da abinda yake na gaba na ayat wani lokaci sai zama to ba da abinda zai zo da abinda ya gabata wato as-siyaqul lahiq was-sabiq da ayat duk da sun ka wuce da ayat da za su zo duka suna da alaka da sunayen Allah sai zama to sun hada su wani lokaci a karshen ayat dole inda anka taso ko kissa to in kaddi sunan shi na da alaka da wannan kissa da wannan ni ma waɗansu malamai suke cewa wato wajen roƙon Allah ba a ba roƙon Allah subhanahu wataala in ba da abin da zaman to munasaba ba kaga id qalat imra'atu imrana rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas sami'ul alim tace fataqabbal minni Allah ka karba mini jammi innaka antas sami'u Allah kai ne mai ji kenan mai ji ka Allah kana jin komai kuma kana jin abin da nake roƙonka da shi kaga ko wato suna na Allah na as-sami'u ya dace da mi ya dace da abin da take roƙo al-alim masani kuma Allah kai ne masani da dukkan komai kuma ka san niyyata kenan wannan ya dace da kissa ta shi sa an ka indaka anta sumiru alim ko ghafurur rahim shi sa suke cewa saba ma wannan musamman da cikin alqur'ani ba za a saba ba amma wajen addu'a kace Allah mai arziki Allah ka taimake ni wannan su malamai sun ce babu matsala wannan su kuma malamai suka ce a abinda mafi dacewa ka sanya shi akwai kissa ta imamul asma'i mun tafi kawo ta cikin suratul abinda al-maida wanda kuma lokaci ba zai ba mu dama ba almuhimmu dai wajen wasariq wasariqatu bari mu kawo ta a gurguje faqta'u aydihuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah an gari ko wallahu azizun hakim sai asma'i yace wasariq wasariqatu faqta'u aydihuma jazaa'an bima kasaba nakala min Allah wallahu ghafurur rahim balarabin kauyi yana zumai sai abinda ayat take cewa da barawo da barauniya an gari ko a yanke musu hannu idan sun yi sata akwai sharuɗa na rubu'u dinari da sauran abubuwa da kuma an dauki abin a wurin dindaci da kaza da kaza sai ka kuma cikin littafin fiqhu da mazahib kaga sharuɗan da yadda ake yanke hannu jazaa'an bima kasaba sakamako ne na abin da suka aikata nakalan min Allah an gane ko a hukuma ce daga wajen Allah akwai sharuɗa na yankan ba haka ne ake yi ba ba ganga yan kare haƙƙin dan adam su ce a'a musulunci yayi kaza kaza a akwai sharuɗa ku je ku karanta ku ga dalilan da suka sa ayi wannan kuma akwai abubuwa wadanda ba za mu iya kawo su ba sai wata rana insha Allah ta'ala almuhimu sai asba'i yace wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne mai jinkai a balarabi tace ma asma'i shin wannan qur'ani ne kake karanta yace a wace ba qur'ani bane sai asma'i yace ya kace yace kace wallahu ghafurur rahim yace a wace ba qur'ani bane ka har da ce qur'ani yace a'a ka san surar da muke karantawa yace a'a yace kuma kace ba haka dan bane yace awu asma'i sai tsaya tunani sai san asma'i yace a wallahu azizun hakim Allah azizun mabwayina hakimun mai hikima kenan azizun mabwayina shi yasa ya tabbatar da shari'a a yanke hannu hakimun kuma shine gwani ya san abin da yasa yake a yanke hannu yafi turawa da yan kare hakkin dan adam sanin dalilin da yasa yake a yanke hannu sai asma'i ya tuna ce kai lalle gaskiya ne to kaga sanin munasaba ta ayoyi yana da muhimmanci magana ta gaba kan sunayen Allah subhanahu wataala shine cewa akwai wani babban balabi a kasar Saudiya abin nan Ibn Humayd an gari ko yake cewa da yawa daga cikin malaman aqida da malaman fiqhu in suka zo wajen hukunci hukunci sai su dauki da tafa wato mas'alolin fiqhu su malaman fiqhu sai su bayar da su a bangare guda malaman aqida sai su dauki sunayen abinda sai su bayar da su bangare guda yace to shi abinda yake gani qur'ani da yazo sai ya dauko sunayen Allah subhanahu wataala ya hada su da hukunci hukunci ya kamata a gane cewa hukuncin nan da aka dora maka na fiqhu na shari'a to da aka kawo suna Allah ka gane cewa ya kamata ka ji tsoron mai wannan suna lilladina yu'luna min nisa'ihim tarabbusu arba'ati ashhur fa in fa'u fa inna Allah ghafurur rahim wa in 'azamu at-talaq fa inna Allah sami'un 'alim ashe da yace sami'un 'alimun lilladina yu'luna ya san halin ku mata da miji daga cikin ku duk wanda ya cutar da wani Allah subhanahu wataala da sani kuma zai saka kanka mishi kenan ya kamata ai rabtu din al-ahkam bil aqida shi yasa yi ar-rasail ash-shumuliyya ba mun ce kuma duk abin da rubuta da dai bane amma shi nan dai ya kawo cewa ya kamata a ce sunayen Allah malaman tafsiri in sun ka kawo hukunci na fiqhu su nuna kuma a ji tsoron wanda an ka rufe da sunayen shi a wannan wuri wannan matsala ce da yake tana da muhimmanci akan sunaye na asma'ullahi al-husna ƴan uwa musulmi kafin lokacin mu ya muna halinsa akwai wato mas'aloli da suke da alaka da sunayen Allah subhanahu wataala zan dan tsakar wadansu hadisi da wanda da su ne zamu liki shine cewa akwai hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam game da sunayen Allah subhanahu wataala ya kawo cewa sunaye ne wadanda suke 99 wanda mun kawo wannan hadisi muka ce ba shi ke nuna cewa bakin su ake rufi ba kuma roƙon Allah subhanahu wataala ya halatta da su kenan abubuwa da inda shari'a ta ba da izinin za a roki Allah da su fad'uhu ku roke shi roƙon Allah roɗannan sunaye abu ne wanda yake matsayin wajibi ina fata an fahimce ni kuma ya baka zabi qul huwallahu aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahu al-asma'ul husna sannan fad'uhu roƙon Allah da sunayensa abu ne wanda yake wajibi domin wanda ya girman kai bai roki Allah ba wannan mutumin yana ni yana alasha fa halaka wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin to wannan ƴan uwa musulmi shi yasa ni tsaya akan sunayen Allah ni dan tsakaro wadansu hukunci hukunci akwai yanzu rasail da ake yi akwai mansu'atu asma'illahil husna da ku ga an kawo ta akwai bincike kuma da aka yi akan asma'ullahil husna a jami'o'i daban-daban akwai littafai kuma na bada na Sheikh Ibn Uthaymeen na bada akwai littafi na Abdul Muhsin Badr akwai dai su littafai da dama akan asma'ullahil husna asma'ullahi al-husna asma'ullahi al-husna sai dai ai hattara asma'ullahi al-husna sai an tabbatar da ayar da ta tabbatar da suna ko hadisi sannan kuma ma'anonin su suna da fadi ba wanda ya san iyakan ma'anonin Allah dai san iyakan abin da sunan shi ke dauka na ma'ana sannan kuma aqida ta ahli sunna za a tabbatar ma Allah abin da ya tabbatar makansa za a kore ma Allah abin da Allah ya kore makansa kuma idan aka tabbatar ma Allah da sifa misali muka ce Allah yana ji to sai an tabbatar da kololuwar ta ga Allah karshen ji wanda babu irin sa na Allah ne sannan daga nan za a kore ma Allah kurumta tunda an ce yana ji kuma kore wanda za a yi ma Allah kurumta rashin ji komi misqala zarratin da sai an kore ma Allah shi na fata abinci ne domin yanzu dan adam yana ji amma yanzu abin da ya kai kilomita 20 ba ma shi sabanin da Allah subhanahu wataala kidan shi Allah za a tabbatar mishi abin da ya tabbatar makansa ko manzon sa ya tabbatar mishi iya kululuwa in sifa ta kamala ta sai an tabbatar ma Allah ita bi kamaliha nihayatul kamal gaba dai in an zo wajen korewa kuma kishiyar ta wanda za a kore ba Allah sai an kai karshen korewa kaga alhayyu Allah yana da rayuwa cikakkar rayuwa ta Allah ce sannan wannan nuna Allah bai mutuwa to tunda kuma Allah bai mutuwa karshen korewar mutuwa Allah ne za a kore ma karshen korewar mutuwa ina fata an fahimci ni wadanga kaidodi ne dalibai ilimi ku tashi ku bincike sura guda ya isa ka rubuta risala ta magister ko doctora akan sa ka dauka cikin alqur'ani in Allah ya bamu iko cikin muhadarat da muke yi ko a nan bonfere ko a wani wuri ina ganin ya kamata a fitar da muhadara ko 40 ko 30 ko abin da ya kama da haka in Allah ya bada iko kan asma'ullahi al-husna dan yan uwa su kallimu ta'alliqat da al-madahir li hadhihi al-asma' da kuma dirasa ta'siliya da tatbiqiyya ta'siliya ka'idodi tatbiqiyya a dauke su cikin alqur'ani kaga yadda suke dan ka gane karatu ne mai yawa ba haka da za a zakkwa kai a ce wallahi ala kulli shay'in qadir ko inna allaha ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai far a riga a wuce ina kudura Allah mallan wasa iyakanta ai sai shi to wannan yan uwa na dai tsakaro mu ne wallahi kadan daga cikin abin nan cikin sunayen Allah mas'ala ta karshe wanda zan kawo cikin sunayen Allah shine at-tankiru wat-ta'rif zaka ga sunan Allah wani lokaci an kawo alif wal lam wani lokaci kuma sai a kawo shi babu alif wal lam kaga Allah subhanahu wata'ala yace cikin suratu wato al-a'raf khudhil afwa wa amur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin وَإِمَّا يَنْزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ إِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ كَغَ سَمِيعٌ بَابُ أَلِف وَلَام عَلِيم كَان cikin suratu fussilat ya kawo su da alif wal lam an gane ko wala tastawi alhasanatu wala sayyi'atu idfa billati hi ahsan fa idha alladhi baynaka wa baynahu adawatun ka annahu waliyyun hamim wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu hadhin 'azim wa imma yanzaghannaka min ash-shaytani nazghun fasta'idh billah innahu huwas samii'ul 'aliim to shi annakira yan an ce nakira shine abin da ba a san shi ba ma'arifa kuma abin da anka samu alif wal lam to wannan ka'ida ba ta aiki cikin sunayen Allah dan ba a cewa sami'un alim Allah nan nakira na ba a san Allah ba cewa ba a san Allah ba babu kafircin da kai wannan dan haka al alif wal lam da rashin sa ta da sa ta a cikin sunayen Allah bai nuna cewa Allah ba a san shi ba sai dai akwai hikima ta sawa ko rashin sawa kadiba cikin wato at-tabirul qur'ani na ustad dr fadil samar ra'i zaka ga hikimar sawa alif wal lam da rashin sa alif wal lam amma ba dan shi ke nuna cewa Allah na kira bane ko ba na kira bane wannan bai kai mutum ga kafirci ai hattara can cikin nahwu ka azo a ce maka alif wal lam rajulun ana nufin wani namiji wanda ba a san shi ba ar-rajulu namiji da aka sani to sami'un in an danganta shi zuwa ga Allah ba a cewa Allah ba a san shi ba ba a san jin Allah ba koko a'a wato ba a san Allah ba tunda nan sami'un da sai da yake as-sami'u wanda kafirci ne karar idan mutun ya haka da kankan Allah ya ganar da mu to ɗan uwa ina ganin na kai ƙarshen abin da nake so in ce cikin asma'ullahi al-husna sauran kuma bincike sai ku kuma cikin littafin aqida wallahu ta'ala a'lam to alaramma bari mu gani yadda zamu yi wallahi al-asma'ul husna ga Allah ne sunaye mafi kyau suke shi kadai adda sunaye mafi kyau zaka iske mutane suna da sunaye masu kyau ko abin da ya kama da haka amma dai mafi kyau na Allah ne shi kadai shi yasa yi at-taqdim wa at-ta'khir fad'uhu biha kuruki Allah da wadannan sunayen wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi ku bar wadanda suke karkacewa ko yalhaduna kamar yadda muka faɗa muka ce Imam Hamza ya karanta wannan yadda yalhaduna suke karkacewa fi asma'ihi a cikin sunayen Allah mun ce maratib maratib na akwai karkatar da take fitar da mutum daga cikin musulunci akwai karkatar da take mutum cikin kaba'ira akwai kuma abin da yake barin mutum abinda in mutum yayi da son ransa zai hadu da Allah in kuma mutum yayi akan jahilci akan al-muqarratus sabiqa malamai sun ce wannan amruhu ila Allah tun da bai san wani manhaji ba in ba wannan ba sai yuji zauna ma kanu ya amalun da sannu Allah subhanahu wataala zai sakanta musu ga abin da suka aikata kenan ilhadi cikin sunayen Allah ko a fada ko a aiki Allah ya sani kuma Allah ce zai sakanta musu da abin da suka aikata dan haka masu tawilin sifofin Allah ba akan ilimi ba wallahi su yi hatara kuma duk malamin da ke tafsiri waga aya tana da ban tsoro gare shi domin in ka kai ga sunan Allah ko ka fassara magana Allah ba daidai ba wallahi ka san kana cikin bala'i Allah Allah kai muna kariya sai Allah ya ce wamin man khalaqana ala rabba
وَمِمَّنْ خَلَقَنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ
وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أَلَّتِي daga cikin wadanda muka halitta ummatun yahduna bil haqqi akwai al'umma wadanda yahduna suke shiriya an gane ko bil haqqi da gaskiya suka ce nan al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ake nufi kenan nan ana zancan bani isra'ila an kare an yi bayanin cewa waɗansu mutane jahannama za su sannan aka kawo waɗanda suke karkacewa daga cikin sunayen Allah to sai aka yi magana akan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda su ba sa karkacewa daga cikin mi daga cikin sunayen Allah subhanahu wa ta'ala can cikin an faɗi al'umma annabi musa wa min qaumi musa ummatun yahduna bil haqqi wa bihi ya'dilun nan ko sai aka zo ga al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ko sai an ka ce wa min man khalaqna ummatun yahduna bil haqq daga cikin wadanda muka halitta dan a nuna al'umma annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da kima da darajar da tafi waccan sannan kuma wannan yake nuna cewa masu ilhadi ga sunayen Allah ba su kadai bane Allah ya halitta akwai mutane na gari akwai wanda ba na gari ba kenan idan ka kafirce ma Allah kasancewa akwai wanda ba su kafirce ma Allah ba idan kai baka bi Allah ba akwai wanda suka bi Allah idan kai suka ga sunayen Allah ko kai tawilin su akwai wanda ba su yi tawilin sunayen Allah ba suka yi ta'tilin su ko suka yi tamfili da su ko suka yi takyifin su a'a za su fassara su irin yadda ya dace ko da za su yi tawili to wurin da aka bukata tawilin ne domin abin ba zai fassarwa ba ina fatan ana fahimta ta dan wani na cewa to ai akwai inda sun ka fassara abin sun kai tawili a'a nan tawilin ya halatta ne dan an ka ce yadullahi fawqa aydihim hannu Allah yana saman su an san hannun manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake akan su dan kaka ce kaza ji ahli sunna wallahu ta'ala alam wa mimman khalaqana daga cikin wadanda muka halitta ummatun yahduna bil haqqi alqai al ummatda suke shiriya bil haqqi da gaskiya shine alqur'ani wa bihi ya'diluna kuma da alqur'ani suke yin adalci duk abin da ya saba ma alqur'ani ba adalci bane to wannan kuma shine malaman ulumul qur'an da malaman usulut tafsir da malaman al balaghatul qur'aniyya suke kira al muqabala shi qur'ani in ka dauke shi tun farko har karshe da ya fi bayanin mutane na gari sai bayanin mutanen da ba na gari ba koko da yayi mutanen bayanin mutanen da ba na gari ba sai bayanin mutanen da annagari da yayi bayanin wuta sai butun aljanna da yayi bayanin sama sai zancen kasa da yayi bayanin mumini sai zancen kafiri da yayi bayanin aljanna da abin da ke cikin ta sai zancen wuta da abin da ke cikin ta al muqabala to kaga da ya kawo allazina yulhiduna fi asma'ihi dan in baka misali ka gane da kyau wadanda suke karkacewa kaga ban mutane na gari ba masu karkacewa daga cikin sunayen Allah ko ta hanyar fassara ko a aikace ko abin da ya kama da haka ina fata an fahimce ni to waɗannan mutane ba mutane ne na gari ba to wa mimman khalaqana ummatun sai Allah kawo mutane waɗanda yahduna bil haqqi da gaskiya suke yin shine alqur'ani kidan ba za su yi tawilin sunayen Allah subhanahu wataala ba ta fuskar da bata dace ba haka alqur'ani yake farkon bakara dauka da yazo yace zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaibi kaji ya fara da mutane na gari da ya kare sace innal ladina kafaru sawa'un alaihim duk waɗanda ba na gari ba sai kawo zancin su ya kawo kafirai ya kawo munafikai wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin sanai ka ahlul kitabi waɗanda ba su yi imani ba ata'muruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al kitab haka ne qur'ani ki fatiha in ka dauka da kace ihdinas siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim الضالين kaga da kai zancin siratal ladina an'amta alaihim wadanda Allah ya ni'ima akan su daga nan ghairil maghdubi alaihim ba wadanda akai mushi akan su ba wadanda dalin da batatu haka qur'ani yake tahiya da ya kawo kishiya sai ka kawo shi yasa nan kadbisi yakin qur'ani tun daga bakar hannasi baka san ko mas'ala nawa zaka fitarwa ba akan karkashin wannan ka'ida in ba haka ba karatun sai shi maka dawi sai ka kasa istinbatin mas'aloli masu yawa cikin qur'ani duk inda kaka so ko ba cikin qur'ani da wuya da kaji an kawo wadanka to wadanka za a kawo da kaji an kawo sifofin wadanka za a kawo da an kawo zafi za a kawo sanyi da an kawo sama za a kawo kasa da an kawo mutane na gari sai a kawo mutanen da ba na gari ba haka ne qur'ani yake tafiya sifofin su ayyukan su makoman su haka ne yake tafiya fa amma man a'ta wa taqa kaji wanda wato ya bayar wa taqa kuma ji tsoron Allah وصدق بالحسنى يغسكتر ده الحسنى سوكا تي كلمه تشهاده كلمه لا اله الا الله فسنو يسره لليسرى التي ده سنو زمو سوكاك مشي واتو اليسرى حاجه شغا الجنه كو كما ايت الجنه كانتا واما من بخيل واستغنى وند يريوا واستغنى يوداتو yana ganin shi yawadatu ba su ba yawadatu da sakamakon Allah wa kazzaba bil husna yaqayyatar da al husna isi kalmar shahada fasanu yasiruhu lil usra allati sanu zamu saukaka mishi tsanani an gane ko ma'ana zai zama to abinda ke da tsanani zai zama to wato zai yi sauki zuwa gare shi ma'ana hanya banna da ya kama har ta zama to jiki gare shi ya saba da shan giya in bai sha giya ba ma yanzu mutuwa zai yi likitocin su tabbatar da wannan ya saba da shan kwaya in bai sha kwaya ba mutuwa zai yi ya saba da zagin mutane in bai zagi mutane ba rayuwar su ba za su ji dadi ba yanzu a kasar America akwai waɗanda sun saba da shan cocaine dole idan ba su sha ba mutuwa za su yi gwamnatin America ta kebance su ta yi musu cart saboda kuma idan suka rasa ta akan ɗan kudade kadan sai su halbe mutum shi yasa dole akai wuraren da za su zo su bada cart gashi likitoci sun tabbatar da ba za su iya rayuwa ba sai sun sha cocaine ko kokin to amma ga daidai abin da doctor ke a basu sai a basu su sha saboda su rayu saboda bannar da suke aikatawa hatta kai inda yanzu su ba za su iya rayuwa ba sai da wannan kuma kuna gani mutanen da suka saba shayi sai sun kai matsayin da idan ba su sha ba mutuwa za su yi azaba ce tun nan duniya ka fara gani Allah kai mun tsari to Allah dai almuhimu dai dan uwa musulmi muqabala ce wa mimman khalaqana wadanda daga cikin wadanda muka halitta kaga wadannan ya nuna cewa ma yace khalaqana saboda ya nuna maka cewa bayi ne na gari Allah ya halicce su musima Allah ta addanci ba ummatun alkai al'umma yahduna bil haqqi bai ce tahdi ba saboda ya kalli ma'ana al'umma ma'ana ce ta jama'a ya yana iya cewa mimman khalaqana ummatun tahdi bil haqqi amma sai ce yahduna bil haqqi dan maida dhamiri zuwa gare ta domin ma'ana al'umma tana daukar jama'a da yawa wa bihi ya'dilun kuma da shi suke adirci bai ce wa bihi ta'dilu ba da shi take adirci muka ce adirci ingantacce shine alqur'ani Allah ranmu mu je ga mu karanta aya ta karshe
wallazina kazzabu bi ayatina sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun
والذين كذبوا بآياتنا waɗanda suka ƙaryatar da ayoyinmu alwawu wagga wawul isti'naf ci sai kai hattara in an ce wawul isti'naf tana nufin maganar da ake ciki wato wata magana ce ba waɗancan mutanen da ake magana kansu ba domin mi domin waɗanda suke yin adalci bil haqqi da gaskiya ba su ne waɗanda suke ƙaryatar da ayoyi ba bai halatta ka fassara alqur'ani anan baka ce wallazina kazzabu bi ayatina da waɗanda suke ƙaryatar da ayoyin Allah suna adalci da alqur'ani a'a wallazina kazzabu bi ayatina waɗanda suke ƙaryatar da ayoyinmu to su ga su sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun dole ka fahimci wannan sanastadrijuhum sa tana nufin za a yi abu gaba sa aqulu an gane ko zan fada sa arji'u zan dawo insha Allah ya kamata ka san insha Allah in kana musulmi sanastadrijuhum allati zamu musu istidraji zamu musu talala talala shine malam bahaushe ke cewa talala shine tsarmun da ake yi min raƙumi ko sanewa sai a barta dabba tana ta tafiya tsawo mai lokaci mai tsawo tana ganin cewa ba daure take ba sai can ta yi nisa kawai sai ta ji daure take sai ta sake dawowa to shi ake cewa talala irin yadda masu wayo suke yi masu mulki su kada ka cikin mulki su barka kai banda saboda su kama ka masu kudi su barka ka taba kudin su sai lokacin kama ka yayi su kama ka koko wani wanda yake son ya maka mugun kamu ko mata ko miji sai ya barka kai ta aikata banda mata ta bar mijin sai ta aikata banda tana son ta kashi aure sai an yi wata shidda sai ta zo ta dauki rahoto babba ta kai matsohi bup sai a kashi arme dama ba ta son shi istidraji ne ta yi to mutane suna da irin wannan Allah kai mu da tsayi da masu mulmumunan istidraji sanastadrijuhum Allah ce zamu musu talala daga addaraja ne muka dauko daraja daraja shine abin da yake tafiya mataki mataki to wato sai an kace istadraja nan ba ana nufin Allah zai dauka wato kamar an nemi daraja za a nemi kama su ne mataki 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 ina fata an fahimci ni shine sanastadrijuhum koko tsananin kamun al alif wa sin wa ta nan ba tana nufin at-talabu ba tana nufin tsananin kamun sanastadrijuhum zamu bi su wato zamu musu zagon kasa kenan in zamu fassara shi a hankali a hankali a hankali shine matakin da kamata Allah subhanahu wataala yake kama su min haythu la ya'lamun ta inda ba su sani ba na ana magana ne akan al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam Allah zai musu talala ta inda Allah zai kama su Allah ya kama su ko ta hanyoyi daban-daban Allah ya kama su a yakin Badar Allah ya kama su da yunwa lokacin da sun ka tsananta ma annabin sa Allah ya kama su dai har a sannu-sannu sai da addinin musulunci ya kai inda ba za su iyawa ba da kafirran Makka da sauran kafirran da suka kafirce ni Larabawa da kuma munafiƙai da suka yi ta dubara an gare ko suka yi ta dubara domin munafikai ma su ma sun kadaitar da ayoyin Allah busu da ayoyin Allah ba duka Allah ya ce musu sannu sannu istidraji sai da Allah kai addinin saura suka mutu kafin su gani suka ce suka iske azaba wadansu kuma suna da rai suka ga addinin yayi karfin da ba za su iya kama shi ba shi yasa sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun da mu musu istidraji ba aya guda bace za ta nuna yadda Allah ya musu istidraji in ka dauki yadda an kai yakin badar Allah ya musu istidraji sai da suka zo Allah ya kama su وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب المهم هو كلمة استدراج لجناء كسامو التدرج شيني بمتاكي متاكي ilimi ne wato bincike ne mai yawa ka kuma cikin at-tadarruj fi shari'a at-tadarruj fi ilmi at-tafsir ka diba kuma at-tadarruj fi usul al-fiqh ko at-tadarruj fi siyasat fi wato siyasat al-umma bayanai ne bincike ne masu yawa ga dalibai su sun san abin da na fada yan uwa lokaci ya kare yayi muna halin sa ayoyin ba ku samu dama abin gaba domin aya ta farko ta kwashi dukkan mafi yawancin bayanan da muka gabatar amma bayanai ne waɗanda suke dole ne a ilmance muna ganin ya kamata a ce mun gabatar da su shi yasa muka gabatar da su abin da muka fada ya zamanto dai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah subhanahu wataala ya gafarta muna sai gobe in Allah ya samu da cikin masu raya kuma ya ba mu iko subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته